بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغنى daren Laraba ne wanda ya daidai da daren 29 ga watan Safar Hijira. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1427, daidai da 28 ga watan March shekara ta 2006. Wani lokaci ne da muke zaune a ainihin wato Nadi Salafiyya, dandalin Salafiyya da ke number 7 Zobe Road, muciya sabon garin Zaria, jihar Kaduna, Najeriya, a inda muka yi alƙawarin cewa insha Allahu ta'ala yau din nan za mu gabatar da lacca mai taken duniyar aljanu da shaitani. Wannan lacca da za mu gabatar za mu haskaka kuma mu yi tsokaci dangane da wannan ainihin wato duniya da muka yi magana ta wasu halittu da ake kira aljanu da kuma ainihin wato shaitanu. Ba dan komai ba, domin ɗan adam yana da alaƙa game da ainihin aljani, dan adam yana da alaƙa game da shaitani, saboda mu'amaloli sukan faru ta hanyar ko an sani ko ba a sani ba. To, sakamakon zarbatsewa da wasu suka yi game da al'amarin aljani, har ya kai wasu suna bautawa aljanu, har ya kai wasu suna tsoron shaitanu, kaga wannan sun zarbabe, sun wuce wuri. Wasu kuma sun takaita, suna ganin aljanin ma ƙarya ne, babu aljanin ma, cutarwar ma da aljanin yake ma bata, suka ainihin gaza game da abin da musulunci yake neman su kai. Shi yasa dole ne a yi adalci, a bayyana abin da ya tabbata daga ainihin Allah maɗaukakin sarki da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin sunnar shi mai inganci. Wannan lacca tana da tarihi. Tarihin wannan lacca yana farawa ne daga lokacin da al'amarin aljanu suka fara bayyana a ƙasar nan dangane da harkar ruqya. Mutum yana fama da rashin lafiya, taƙici taƙicin yewa, sai a karanta alqur'ani, sai Allah ya bashi sauki. Wani lokacin har ya kai kafin saukin ya zo, sai aljanin yayi magana, sai yayi wasu bayanai da makamantan haka. To, sai matsala ta taso, ya zan ana da buƙatar a san wannan irin waɗannan irin halittu, a san wannan duniya tasu, shin wai ma aljani gaskiya ne? Ma'ana akwai aljani? Ana ganin aljanu? Aljanu suna haihuwa? Shin aljanu maza da mata ne? Shin akwai yara da manya? Akwai tsoffi da samari? Akwai kangararru da takadararru a cikin aljanu? Tambayoyi makamantan waɗannan su suke tasowa. To, tambayar da tafi damun mutane ita ce, shin ana magana da aljani? Ana iya cire aljani daga jikin mara lafiya? Shin wani ɗan adam yana iya horar aljani ya samu aljani ya saka shi ya mishi wasu ayyuka nagari ko ayyukan banza ko makamantan haka? Waɗannan suna daga tambayoyin da kuma suka fi damun al'umma. Ita wannan lacca ba an zo za a karantar da kai ruqya bane, a jimillar duniyar aljanin ce da shaidanu. Don haka kai mai sauraron mu, sai ka kirga wannan shine kasar na farko. Adadin kasusuwan da za a yi Allah kadai ya san iyakarsu, sai dai za a rinka yin su sannu a hankali ne. Ta iya yiwa yanzu in ka ji na ɗaya din nan, na biyu mai yiwa sai nan da wata biyar ko shekara ɗaya ko shekara goma ko kuma sa'ad da duk Allah maɗaukakin sarki ya nufa. Haka al'amarin yake, saboda abin da muka so ba shi ne lallai ya yiwu ba, sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya so. Wannan kenan. Bayan wannan lacca, kamar yadda na ce, tarihinta ya faro daga wancan lokaci. Sai cibiyar karantar da shari'ar musulunci, wato Center for Islamic Legal Studies da ke Congo ABU Zaria, sai suka gayyata ta musamman yau kamar ainihin wato shekaru 9 da suka wuce ko kuma 10, domin tun 1996 suka aiko min da goron gayyata. Kaga yau shekara 10 kenan. Aka zo aka gabatar da laccoci har kasar 11. Aka bi aka tattake wuri akan matsalar nan. Muka yi ta kira ga malamai, wanda ya san bai san matsalar nan ba kada ya sa baki, wanda ya san matsalar ya ji kuskure a ciki, to don Allah ya neme mu yi mana gyara. Domin so ake a ainihin wato faɗi tare, a tashi tare, a tashi a shiga aljanna ne. To, amma abin mamaki, ƙungiyar da tafi kusanci da mu ita ce ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. sai ya zan ita ce kungiyar da ta fara tashi ta kukan kura ta ƙaryata wannan matsala in ma a jimillance ko a tafsilance ita kanta kungiyar ta bindiga ta fashe tun kafin wannan ainihin matsalar ruƙuyar ta taso saboda haka su ma a hakan sai suka maida matsalar ta zama matsala ta siyasa ina ma'anar haka shine bangaren kungiyar izala shugabancin Malam Sama'il Idris sai suka ce ƙarya ne wannan matsala gaba ɗayanta ma suke kiran mai yin ruqya da boka suke kiran littafin As-Sarimul Battar da cewa Jawahirul Ma'ani na ƴan ruqya suka yi ta ainihin maganganu munana Allah ya kiyaye ƴan bangaren Kaduna waɗanda waɗancan ke kiran su ƴan tawaye su kuma da suka tashi wasu su sai suka ƙaryata matsalar a dunkule wasu kuma sai suka ƙaryata matsalar da cewa magana da fitar da aljanu ce ba su yarda da ita ba waɗannan tafsirin da suka ƙaryata kenan a dunkule kuma wasu sai suka ƙaryata hatta matsalar aljanin ma da shedanu gaba ɗaya suka ƙaryata ta har aka samu wani shedani daga cikin kungiyar izala bangaren Kaduna yake cewa Imamu Ahmad ibn Hanbali ma boka ne Ibn Taymiyyah boka ne ba dan komai ba wai saboda waɗannan malamai suna yin ruqya kuma suna magana da aljanu wannan kaga yana daga cikin mugun abu da ya faru a cikin da'awa ta masu cewa su ahli sunna ne abin da kai ci da mamaki shine sun ta izgilanci sun ta ƙaryata wannan matsalar amma har yau bamu ji wani daga cikin su ya fito ya ce abubuwan da suka faɗi na kuskure game da kaza sun gane kuskure ne don haka jama'a a yafe mu kuma ba za mu aikata irin haka ba a gaba sai kawai sai muka ga da dama daga cikin su yanzu sun lallaba suna ta yin ruqya wasu su ma a izalar sun maida harkar ta zama musu sana'a da ita suke ci da ita suke sha to kaga wannan yana daga cikin sharrin kungiyanci sharrin kungiyanci shine in ka kalewa kungiyarka wanda duk ba kungiyar yake ba kana ganin cewa batacce ne abin da ya kawo bata ne sai ka zo kai wa kanka tufka da warwara to irin wannan sharrin ya faru da yawancin ƴan uwana ƴan izala sukan ji zafin irin waɗannan maganganun to kamar kullum abin da muke cewa shine su ƴan uwa ƴan izala waɗanda suke da aqida ta izala ba lallai su zama ƴan kungiyar izala ko ba ƴan kungiyar izala ba sai su rinka lura suna bambance ɗan kungiyar izala daban da ɗan izala a cikin kungiyar izala akwai ƴan dariku akwai ƴan shi'a akwai diddigar ƙayar dariqa akwai ƴan al'adu babu irin tarkatarkar da babu amma dan izala na gaske wannan salihi ne mutumin kirki ne irin su Sheikhul Islam Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa irin su alqalin shari'ar musulunci Abubakar Mahmudu Gumi irin su ainihin wato Dr. Abubakar Imam waɗannan duk ɗan izala ne mutanen kirki wasu su suna kungiyar wasu ma a jama'atul Nasrul Islam suke kamar Malam Abubakar Gumi ba dan kungiyar izala bane har ya mutu Dr. Abubakar Imam ba dan kungiyar izala bane dukkan su ƴan jama'atul Nasrul Islam ne amma waɗannan mutanen kirki ne ƴan izala me ma'anar dan izala shine mai son gaskiya shine kawai ma'anar dan izala domin abin da ya kai mutane ga izala shine neman gaskiya ba wai kungiyar suka hari shiga ba sun ji ne ga wasu sun tashi suna fadar gaskiya sai suka tafi gurin su iyakar ta kenan to amma kungiyar sai zan akwai ire-iren waɗannan matsaloli waɗanda suka tasan mata shine har abin ya kai ga san zuciya idan ba a kungiyar kake ba duk yadda ka kai ga san sunna sai a ce abin da ka faɗa ƙarya ne ba a yarda da kai ba to waɗannan san zuciya ne wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka muna sauraron irin waɗannan malaman waɗanda suka ƙaryata suka ce bokanci ne suka zagi manyan malaman sunna malaman fiqhu irin su Imam Ahmad ibn Hanbali su dawo su kankare waɗannan maganganun nasu ba dan komai ba saboda kada tarihi ya fassara su a cewa su mu'tazilawa ne saboda galibin abubuwan da suka yi musu abubuwa ne dake da alaka da aqidoji da ainihin maganganu irin na mu'tazilanci yanzu dai an waye gari kusan kakkab duk inda ka samu musulmi zaka samu suna yin ruqya to kaga shi yasa komai ya faru sai mu ce wa dalibai ku yi hakuri lokacin da suke ta wannan wautar abinda wasu dalibai suka so a taya su abu a rugurguza addini amma da aka saka musu ido sai gashi yau da gobe ta kiwasa shekaru 10 rak gashi sun gane cewa abubuwan da suka faɗi ƙarya ne amma san zuciya ya hana su su zo ainihin sujjara. To wannan lokaci har kungiyar izala dake ainihin zariya ta hada lacca ta sa akai ta ƙaryata duk abubuwan da muka faɗi na alqur'ani da hadisi, tare da cewa qur'ani da hadisi akai ta faɗi, suka zo sai suka yi tawarwarewa da wayau da san zuciya da wayau da san zuciya, da ƙarshe suka ga jama'a ba sa taruwa, shikenan su ma suka kakkabe suka tashi da tabar makunya. Wallahi ba mu faɗi wannan dan muci mutuncin kowa ba, amma mun faɗi tsabar gaskiya ne. Idan kuma suna musu akan waɗannan maganganu, sai su fito su ce shin ba su yi musun ba ne, ko kuma su ce yanzu daga cikinsu babu masu yin ruƙuya. To kaga sai a kiyayi gaba, domin matsalolin za su taso da yawa, kamar yadda zan yi ishara akan wasu matsalolin insha Allahu ta'ala a yau dinnan, waɗanda su ma in ba a hankali ba sai a zo kafa ta zabe, sai bayan shekara goma sai a zo kuma ana wutsulutsun. Allah ya kiyaye. To a wannan lokaci muka gabatar da waɗannan laccoci, sai mutane suka yi ta zuwan mana da buƙatu, tunda mun ce zuwa wurin boka ba kyau, zuwa wurin ɗan duba da malamin tsubbu duk babu kyau. To menene abin da yake da kyau? Muka ce Qur'ani da hadisi, a bisa yadda salaf suka bi suka yi amfani da shi wajen warkarwa da ainihin mara lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, sahabban shi sun yi, tabi'ai sun yi, manyan malaman sunna duk sun yi, kuma sun rubuta a cikin tafansu, wanda insha Allah in ka bi mu a hankali za ka ji waɗannan abubuwa a cikin laccocin nan. To da tafiya ta tafiya, sai mutane suka yi ta zuwar mana da marasa lafiya, muka yi ta yi musu ruƙuya da gwargwadon iko mu da gwargwadon lokacin mu. Abin da yasa a lokacin nan muka zage muka yi ta yi, wallahi sai dan mutane ba su da mafita sai zuwa ga alqur'ani da hadisi din, amma kuma ba su kware, ba su samu waɗanda za su iya musu ba. Dan haka za mu zauna muna yi musu, wani lokacin sai mu kai ƙarfe 2 dare, mutaran ma mu kwana ana yi. To da tafiya ta tafiya, mutane suka koyi waɗannan abubuwa, aka samu wasu da dama sun kware, shikenan sai muka ce to dama mu aikin mu ba ruqya bane, aikin mu shine bincike da kuma karantarwa. Dan haka sai muka komawa abinda muka yi shine aikin mu, muka bar wancan ga waɗanda suka ainihin ci gaba da yi. To muna fatan Allah madaukakin sarki ya gyara tafiyar su zuwa ga abinda yake daidai, ci gaba da taimakawa al'umma ga abinda ya dace da alqur'ani da sunna, ko kuma da abin su taimaka da abinda bai saba ma alqur'ani ainihin da sunna ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To ana nan sai shi wancan babban malami da ne ishara, malam Ibrahim bawa mai shinkafa, Allah ya gafarta mishi, sai kawo mini ziyara shekaru 9 da suka wuce kenan, sai yace yana bani shawara a wannan wuri da kaga muke zaune din nan, dab da wannan wuri ga wani shago nan namu na dinki nan, yazo ya kawo mini ziyara, yake cewa yana fatar idan Allah ya sa na samu lokaci, wani lokaci a rayuwata, in karantar da littafin As-Sarimul Battah, sai ya shiga cikin cassette sai a yada shi, sai ainihin al'ummar musulmi sai su fa'idantu saboda fa'idar da ke cikin littafin. Amma kuma littafin mutane suna kukar ya nemi su wahalar karantawa, yake cewa yana fatar idan Allah ya sa na samu lokaci, wani lokaci a rayuwata, in karantar da littafin As-Sarimul Battah, sai ya shiga cikin cassette sai a yada shi, sai ainihin al'ummar musulmi sai su fa'idantu saboda fa'idar da ke cikin littafin. Amma kuma littafin mutane suna kukar ya nemi su wahalar karantawa. To Allah cikin ikon shi mun karanta wannan littafi a cikin kasusuwa awa ɗaya-ɗaya har guda 88. Amma kuma wani tsari na Allah shine sai bayan Malam Ibrahim bawa mai shinkafa ya rasu, muka ainihin karanta wannan littafi. Shi yasa a farkon kasar sai da muka yi mishi addu'a, muka nemi Allah madaukakin sarki ya bashi ladan wannan alheri da ya nuni zuwa gare shi. A yanzu haka din nan ma ina cikin fassarar littafin zuwa kuma harshen Hausa insha Allahu ta'ala, a shimfidar wannan fassara da nake ita ma sai da ne ishara zuwa ga duk wannan alheri, yana koma zuwa ga shawarar Malam Ibrahim bawa mai shinkafa wanda ainihin ya bayar insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah ya ji kanshi, Allah ya dauka darajojin shi a cikin aljanna firdausi. Jama'ar musulmi, duniyar aljanu da shaytanu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kalmar duniya da muka faɗi a nan jama'a, abinda muke nufi da duniya ba duniya wannan da ake zama ba, abinda muke nufi da duniya a nan shine tawagar rayuwar aljanu da shaytanu. Kamar yadda zaka ji an ce duniyar ƴan boko, duniyar ustazai, duniyar ƴan jarida, me ake nufi? Tawagar ƴan boko, tawagar ƴan arabiya ustazai, tawagar masu sana'a kaza. anan ashe abinda muke nufi da kalmar duniya shine tattaruwar wasu nau'i na daga cikin wannan rayuwa mai girma da aka kiraye ta duniya. To tattaruwar wannan nau'i su ma kuma sai a sake kiran su da cewa duniyar kaza. Misali sai kaji an ce duniyar sahafa, ma'ana duniyar jaridu ko jaridanci. Sai a ce yau jarida kaza me tace, yau jarida kaza ta kasa kaza me tace. Idan ka fahimci wannan, ashe anan abin da muke cewa ba wai muna cewa akwai wata duniya bane da aljanu suka je suka taru can suke rayuwa, a wannan duniyar tamu da ake rayuwa muna rayuwa tare da aljanin da sheitani. To amma su akwai yadda suke tasu rayuwar, yadda ta sha bamban da tamu tun daga halittar su da auratayyar su da abubuwan da suke ci da yadda suke rikida da yadda suke yin abubuwan rayuwar su ta addini da makamantan su. Sakamakon wannan in ka tattara sai ka ce duniyar aljanu. In ka zo ka dubi mutane kuma za ka yi magana akan yadda mutane suke rayuwa, su kuma sai ka ce duniyar mutane. In ka dubi a cikin mutanen sai ka ce duniyar yara, menene yara suke tunani. Yaro ba za ka ji yana faɗin wani abu wanda yake mai muhimmanci a siyo mishi ba sai abun wasa. Wato a cikin duniyar yara kayan wasa ya fi kayan aiki muhimmanci. Kafin ka ji yaro ya ce a siyo mishi minjagara da fatanya da lauje, ya ce a siyo mishi keke da jirgin saman yara, haka ne ko ba haka ba? Ashe ka ga duniyar yara ka ji irin yadda suke rayuwa. Don haka ka ji dan uwa abin da muke nufi da duniyar aljanu, a takaice rayuwar aljanu da sheɗanu. To in kai hakuri a hankali za mu zo mu bambance menene ya sa muka bambance aljanu da ainihin wato sheɗanu. To anan ne za ka fahimci abubuwa da dama insha Allahu ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka. Abu na farko da za mu fara magana shi ne yadda da gaibu. Me ake nufi da gaibu? Shi ne abin da ya faku ko ya ɓoyu daga jinka ko ganinka ko sansanawarka ko taɓawarka ko wani abu wanda zai kai saƙo zuwa ga ƙwaƙwalwarka. Duk abin da ka rasa hanyar da saƙo zai shiga daga wannan abin zuwa ƙwaƙwalwarka, to sai a kira shi gaibu. Baka ganin shi, baka jin shi, ba za ka iya taɓa shi ba, ba za ka iya sansana shi ba, da sauran makamantan hanyoyin da labari zai kai ga ƙwaƙwalwarka, sai a ce wannan abu ya zama gaibu. Amma duk abin da yanzu za ka iya sa hannu ka taɓa shi ko ka ɗauko shi, to ba gaibu bane. Duk abin da idan ka zai gani ko kunnen ka zai ji, to wannan ba gaibu bane. Duk abin da za ka iya sansana shi ka ji warin shi ko ƙanshin shi, to wannan ainihin ba gaibu bane. To yadda da wannan gaibu wajibi ne, amma gaibun da Qur'ani da hadisai suka zo suka bada labari cikin shi. Idan Qur'ani ya bada kaza, ka kada karaya, ka kasa taba abu, ka kasa sansana shi, ka kasa kamo shi, ka kasa jin shi, ba yadda zaka iya ganewa in banda wannan hanya da Qur'ani ya baka labari, sai a ce to wannan abin ya zama gaibu. Kamar me? Kamar aljanna. Baka da hanyar da zaka iya taba aljanna ko ka ji ƙanshinta ko ka ainihin wato shige ta ko wata hanya makamanciyar haka a nan duniya, amma Qur'ani ya faɗa akwai aljanna ko bai faɗa ba? Ya faɗa. To yanzu aljanna a ƙarƙashin wannan ta zama gaibu kenan. To idan Qur'ani ya ce kai imani da ita, to wannan imanin da ita to wajibi ne, shi ake kira imani da gaibu. Misali ne mana, ina fatar an gane dalilin wannan kuwa nassin Al-Qur'ani cikin suratul Baqara a cikin aya ta farko zuwa ta uku, a inda Allah madaukakin sarki yake cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Allah ya faɗi waɗannan harufa waɗanda shi kadai ya kadaitu da sanin ma'anarsu, yace zalikal kitabu, wancan littafi ko dai ishara ce zuwa ga Alqur'ani da ke rubuce cikin lauhul mahfuz. Sai Allah ya nuni zuwa ga wancan littafi na Alqur'ani wanda ke rubuce cikin lauhul mahfuz, la raiba fihi, babu shakka cikin shi, hudan lilmuttaqin, shiriya ce ga masu tsoron Allah. Ko kuma zalikal kitabu ishara ce nan ma zuwa ga wani abu mai nisa, na cewa sa'ad da ake saukar da shi bai haɗu ya zama littafi ba, amma tunda nan gaba zai zama littafi, to sai Allah ya fara nuni zuwa ga cewa wancan littafi wanda nan gaba za a zo a harhaɗa shi ya zama littafi kenan, shine Alqur'ani. To shiriya ce ga masu tsoron Allah duk abin da ke ciki babu ainihin shakka. Yau me yasa aka ce Qur'ani shiriya ce ga masu tsoron Allah? Yanzu ana nufin Qur'ani baya shirye da batattu kenan? A'a, ba abin da ake nufi ba kenan dan uwa. Sai dai wani misali nan da nake so ka fahimta shine Al-Qur'ani Allah ya kwatanta shi a wani wuri da cewa kamar ruwan sama ne. Ruwan sama idan ya sauka akan mangoro sai ya ƙara mata zaƙi, idan ya sauka akan gwaiba sai ya ƙara mata zaƙi, in ya sauka akan buruci sai ya ƙara mishi gardi, in ya sauka akan rake sai ya ƙara mishi zaƙi, in ya sauka akan madaci sai ya ƙara mai ɗaci. Amma duk waɗannan abubuwan yusqa bima'in wahid, ruwa ɗaya ne ke shayar da abubuwan. Amma kuma kaga kowanne ya sauka gare shi sai irin ɗabi'ar da ke tattare da shi sai ta ƙaru. To haka Al-Qur'ani yake. Idan kai mumini ne mai tsoron Allah, in Qur'ani ya sauka sai ya ƙara maka imani. An fahimci wannan ko? Liyazdada alladhina amanu iman, sai mumini sai su ƙara imani da Al-Qur'ani. Idan Qur'ani ya sauka ga munafikai waɗanda sun riga sun yanke shawara, su munafikai ne ɗaya kenan, da baƙaƙen kafirai waɗanda sun riga sun yanke shawara, su kafirai ne, irinsu Abu Jahali, irinsu Abu Lahabi, waɗanda sun riga sun yanke shawara ba za su taɓa musulunta ba. To in Qur'ani ya sauka sai ya ƙara musu ɓata akan ɓatarsu. Amma wanda yake kafiri ne, ɓataccen kafiri, bai riga ya ɗauka da zafi ba balle yanke shawara, idan Qur'ani ya sauka sai ya shiryar da shi sai ya zama musulmi. Kaji yadda bayanin yake. Idan Qur'ani ya sauka ga mumini sai ya ƙara mai imani, amma in ya sauka ga baƙin kafiri to sai ya ƙara mai kafirci. To don haka sai Allah ya ce shi wannan littafi duk abin da ke cikin shi babu shakka, kuma shiriya ce ga masu tsoron Allah. Su waye masu tsoron Allah? Sai Allah ya tafsirin Qur'ani bil Qur'ani. In baka san irin masu tsoron Allah da wannan littafin yake shiryawa ba, sai Allah ya ce alladhina yu'minuna bil ghaibi, sune waɗanda suka yadda da gaibu, sun yadda da aljanna, sun yadda da wuta, sun yadda da duk abin da Qur'ani da hadisi ya bada labari koda basu gani ba sun yadda da shi. Kaga mahallin shahid, dalilin da yasa muka kawo ayar kenan. Allah ya jinjina wa masu yadda da gaibu cewa su mu'minai ne kuma masu tsoron Allah. Sannan sai ya ce daga cikin sifofinsu wayuqimuna salata, suna tsayar da sallah, wa mimma razaqnahum yunfiquna, kuma suna ciyarwa daga arzikin da muka basu. To waɗannan su ne masu tsoron Allah, saboda sun yi imani da gaibu, suna tsayar da sallah, suna kuma ciyar da sadaka da zakka da kyautatawar zumunci da ta makwabtaka da haƙƙin matafiyi da haƙƙin ainihin wanda ya shiga halin bashi da haƙƙin wanda ya shiga wani ƙunci na rayuwa, saboda suna taimaka musu ta wajen ciyarwa. To sai Allah ya tabbatar da tsoron Allah gare su. To ba tafsiri muka zauna ba, balle mu tsaya muna ciccire gaɓoɓin ayar nan, amma hujja muke yi da ayar wajen tabbatar da imani da gaibu. To mutanen kirki ne waɗanda suka yadda da Allah kaɗai suke yi. Shi yasa al-Imam Ibn Kathir ya ruwaito a ƙarƙashin wannan aya a cikin tafsirin shi, tafsirin Qur'an al-Azim, cewa sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun yi imani da kai, a hannunka muka musulunta, kai ne malamin mu ka karantar da mu, kai ne limamin mu, kai ne komai namu game da harkar rayuwa da addini. Shin akwai wasu mutane waɗanda za su samu daraja irin wadda mu ba mu same ta ba? Ku ji tambayar da kyau. Akwai wasu mutane da za su samu daraja da mu ba mu samu irin ta ba? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce eh, akwai. Sai sahabbai suka ce waɗanne irin mutane ne? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne za su zo su samu Al-Qur'ani an rubuta shi gaba ɗayan shi tsakanin bango da bango, sai su karanta duk abin da ke ciki sai su yadda da shi. Ba su ganni ba, ba su ji wa'azina ba, ba su ji karatu daga gare ni ba, amma saboda yadda da gaibu sai suka yadda da wannan littafi cewa ni gaskiya ne, shi ma littafin gaskiya ne, Allah gaskiya ne. Sai ce waɗannan mutanen za su samu darajar da ku ba za ku taɓa samun irinta ba. Ya ce saboda me ku ba za ku yi imani da ni ba? Ga wahayi na sauka, ga ni ina rayuwa a cikin ku, safe da yamma kuna ganin ayoyin Allah. Amma waɗanda za su zo wancan lokacin, to waɗannan su ne waɗanda za su amintu, su amince da ire-iren waɗannan abubuwa ba tare da sun ainihin ganni ba. Ina fatar mun gane. To idan jama'ar musulmi kun gane wannan da kyau, saboda haka Abdullahi dan Mas'ud a cikin wannan ainihin hadisi wanda shine ya ruwaito shi wanda nake ishara zuwa gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna musu cewa lallai ga irin al'ummar da za a samu waɗanda za su zo bayan sahabbai amma za su samu wata daraja wanda sahabbai ba su same ta ba duk sanda nazo kan wannan hadisi sai na fadakar da Hausa nake magana kar ka je ka fasara bance waɗannan mutane za su fi sahabbai daraja ba za su samu wata daraja wata nau'in daraja wanda su sahabbai ba su same ta ba ita ce me yadda da gaibu a matsayin ainihin wato sun amince da alqur'ani domin su sahabbai a wurin su to alqur'ani ba gaibu bane domin a gaban su ya sauka suna ji suna gani duk wata mu'jiza da za ta sa su yadda da alqur'ani ta faru a gaba gare su kai kuwa yanzu samun alqur'ani kai rubuce izo 60 tsakanin bango da bango amma sai kai yadda 100% Allah ya saukar da shi to kaga ka samu wani imani wata irin yadda wadda su halin zamanin da suka samu kansu ya hukunta ba su samu kansa irin wannan ba dan haka sai ka samu wata daraja wanda yake su kuma ba su samu irin ta ba ina fatar duk wanda ya ji wannan magana ya je duba tafsirin al-Imam Ibn Kathir a ƙarƙashin wannan aya ta ainihin wato uku cikin suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi din to annan ne sai Ibn Mas'ud ya fito karara ya fassara abin da ake nufi da ghaibi din da cewa huwa ma ghaba anna wa akhbarana Allah azza wa jalla bihi aw rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghaibu shine abin da ya faku daga gare mu sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ko kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallama to ka sani ya kai dan uwa na mai saurare aljanu suna daga cikin gaibu waɗanda Allah madaukakin sarki da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama suka wajabta mana mu yi imani da su saboda labarai game da aljanu ya zo burjik a cikin alqur'ani da ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma ba a iya ganin aljani ba a iya taba aljani da makamantan haka sai in bayanan da zamu zo mu faru sun faru shine sai in likidai yanzu kar kai mamaki cikin mu nan dake zaune wani dake gaban ka ko bayan ka ko dama da hagun ka aljani ne ina fatar an gane to kaga tunda ya likida ya zama mutun gashi nan in ya dan zo da yar gada aljihun shi yana ci yace maka malam bismillah in gore yake ci yace maka malam bismillah anan kaga ka karba ne daga wurin mutun baka sani ba amma aljani ne saboda ya likida ina fatar mun gane idan kun fahimci wannan da kyau ya jama'a sai ku gane nassoshin alqur'ani da muka ce sun zo da yawa game da tabbatar da cewa akwai aljanu ba za su iya yiwa a zubo su gaba daya ba sai dai kadan daga cikin abin da yazo a qur'ani ji inda Allah yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alqur'an Allah yake magana da manzon shi yayyan halitta sallallahu alaihi wasallam yace ka tuna lokacin da muka karkato muka turo wasu tawaga daga cikin aljanu suka zo suna sauraron qur'ani manzon Allah yana karatun alqur'ani a kasar makka a sallar asuba wasu aljanu wanda zamu zo zaka ji cikakken tarihi sai suka kado suka yo wajen suna zuwa suna tafe da hargowa da hayaniya sai suka ji karatun alqur'ani sai suka ce ansitu abin da yasa muka kawo wannan ayar dan ka ji a ciki Allah ya tabbatar da wasu aljanu kowa ya san kuma ba mutane ake nufi ba ina fatar an gane to ashe akwai aljanin kenan tunda har Allah yake sun zo sun saurari alqur'ani wannan ya nuna mana kenan daga cikin dabi'ar su aljanu suna me kenan suna ji suna saurare kenan ina fatar an gane tunda gashi har Allah ya ce da ya kado su ya turo su sai suka zo suka saurari alqur'ani ina fatar mun gane Allah ya taimaka suratul ahqaf aya ta 29 Allah ya sake cewa ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا wannan ma aya ce ta alqur'ani cikin suratul an'am aya ta 130 daidai Allah yace ya ma'asharal jinni ya ku tawagar aljanu wal insi da mutane. Wannan magana ce Allah yake bada labarin wanda zai yi da aljanu da mutane a filin alkiyama. To kaga cewa da ya ku jama'ar ko kuma ya ku tawagar aljanu da mutane ya nuna akwai wasu halittu sunansu ne aljanu, kamar yadda yake akwai wasu halittu sunansu ne mutane. Kaga mutumin da yace ai kalmar aljanu abinda ake nufi da ita mutane ake nufi, sai a ce to ai nan kuma Allah yace aljanu kuma yace mutane. In ka faɗa haka ka nuna alqur'ani ya zama bagwari kenan. Alqur'ani ko Allah yace arabiyyun wa ajami, balarabe ne ko bagwari qur'ani? Balarabe ne. To tunda balarabe ne, larabci kuma babu abinda ake kira itnadi. Itnadi a cikin magana a balaga shine maimaita magana daya. Ina fatar mun gane. Misali, yaushe za a ce kalmar jinnu ma'anarta mutum, kuma Allah ya sake cewa al'insu kuma mutum. To in ka tashi sai ka ce ya ku mutane da mutane, wannan ba maganar yara ba ce, yan wasa? To Allah zai irin wannan maganar da babu hikima a ciki, da ya ce minal jinnati wan nas. In ka zo sai ka ce ina roƙon Allah ka tsare ni daga aljanu da mutane. In ka ce ba wata halitta aljanu, mutanen ne dai ake nufi, sai a ce kenan kana cewa ina roƙon ka tsare ni daga mutane da mutane. To wannan ita ce aqidar ƴan qadiyaniyya, ƴan ahmadiyya, suka ce babu wata halitta aljanu, mutane ne. Duk inda kaga an ce aljanu mutane din ake nufi. To su ba za ka yi mamaki ba, don su dama ba su yi imani da wannan alqur'ani da Allah ya saukar wa fiyayyen halitta ba. Suna da nasu alqur'anin, suna da nasu hadisan, wanda annabinsu da suka yarda da shi Ahmad Gulam dan kasar India ya zo musu da shi, ya ce an yi mishi wahayi, ya zo da nashi hadisansu. To amma abin takeici shi ne wannan aqidar suna da'awar su ma wai musulmi ne, suna yada aqidojinsu a kasar nan. A nan Najeriya an samu wata Aisha mai shanu da ita da mijinta, wasu taɓaɓɓu-taɓaɓɓu ne a can wajen ƙasar Bauchi, su suke aikin yaɗa wannan aƙidar. Sannan in ka buga ƙasashen danginmu Yarbawa, tun daga Ilorin, Ibadan, Lagos, akwai ƴan aƙidar ƙadiyaniya da yawa da suka yaɗu. In ka shiga nan cikin Sabon Garin Zaria, har masallacin Juma'a suke da shi. Su a cikin aƙidarsu ba su yarda cewa Annabi Muhammad shi ne ƙarshe ba. Suka ce akwai wani annabi da ya zo a ƙasar India, sunan shi Annabi Ahmadu. Ina fatan an gane, to sun yarda da shi. Ina fatan mun gane. Allah madaukakin sarki ya raba mu da ainihin sharrinsu. Sun yi ƙarfi kuma a ƙasar Ghana, suna da cibiya su kutun da guda, suna ainihin wato buga ainihin littattafai, suna da makarantu, suna ainihin karantarwa. Har ta kai mama suna da tashar talabijin da suke ainihin yaɗa shirye-shiryensu akan dish. Idan dish ɗinka ainihin ya kalli yamma inda kake kama Nalsat, to ana nan a ainihin wato C-band ake ainihin kama su, a ainihin satellite da yake da suna NSS a nan ake kama su. Za ka ga suna da tashar talabijin MTV, wai Muslim TV, Muslim Television, MTA, Muslim Television Authority, da shi nan dai haka. To wannan duk kafirci ne a ƙidojinsu, ba musulunci ba ne jama'a. Lazimi dole ne musulmi ya yarda cewa annabi shi ne cikamakin annabawa. To in suka zo wannan aya da take cewa walakin rasulallahi wa khataman nabiyina ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina, muhammadu ba baban wani bane, ba baban kowa bane daga cikinku, sai dai manzon Allah ne, kuma cikamakin annabawa ne. To kalmar khatam sai su ce ka a karanta ta da cewa khatam, sai dai a karanta ta da cewa khatim, zobe. Annabi zoban annabawa ne, wato ado ne shi ga annabawa. To sai su ɗibo wasu ƙira'o'i sai su yi wa kansu shaida a kan haka. Jama'a mun gane, shi yasa dole ne a nemi ilimi, a koyi tauhidi, a koyi aƙida. In ba haka ba, wasu suna nan yadda kake shan dare kana koyar imani, su kuma haka suke koyar yadda za su rugurguza imaninka. To don haka kun ga wannan aya ta tabbatar mana da cewa akwai aljanu, tun daga shahar ranar alƙiyama Allah zai ce ya ku tawagar aljanu da mutane. Alam ya'atikum rusulun minkum, shin manzanni daga cikinku ba su zo muku bane? Yaqussuna alaikum ayati, waɗanda suke ba ku labarin ayoyi na alqur'ani da ayoyi na rayuwa. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma waɗannan manzannin naku har su ne muku gargadin wannan yinin naku na cewa za ku haɗu da kiyama. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Suwa za a yi wannan tambayar? Suwa za a tuhuma? Aljanu da mutane. a ina a dandalin alkiyama shi wannan ya nuna kenan akwai aljannu ina fatar mun gane sannan Allah ya sake cewa ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu لا تنفذون إلا بسلطان الله يقول يا معشر الجن والإنس يا قوت وقر الجنود متاني إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إذن هرزاك يكوب تشيوا تواني كرئي نسما كوتكسا فانفذوا سيكو كوب تشي مغني لا تنفذون إلا بسلطان بذاك يكوب تشيوا دقا ونن دندليبا سيكونا دوات حجة wannan aya tana maganar in aka taru a dandalin alkiyama kamar yadda hadisi ya fassara ta karar hadisin Bukhari manzon Allah ya ce in aka taru a dandalin alkiyama sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki da kanshi zai zo tare da mala'iku kamar yadda ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku safu safu me ake nufi da safu safu ba wai safu miƙaƙƙe irin na sallah ba a yadda hadisin ya bayyana shine safu kewayayye kamar yadda ake kewaye Ka'aba an ana sallah a jikinta mala'iku za su sahu su rawul haka sai wasu su zo su kewaye su wasu su zo su kewaye su wasu su zo su kewaye su haka da aljanu da mutane an zuba su a tsakiya sannan ga Allah madaukakin sarki kuma zai yi hukunci da kanshi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a wannan lokaci kun ga Allah yana wurin mala'iku kuma sun ritsa wannan sahu sahu ko to shine sai Allah ya ce ya ku aljanu da mutane wannan ritsa ku da aka yi wanda duk zai iya gudu to ya gudu magani sai Allah da kanshi ya ce amma fa ba wanda zai iya kubucewa ya gudu daga nan sai in yana da wata hujja shine zai iya barin wurin nan ya tafi wuta ko ya tafi aljanna ina ma'anar ya tafi wuta yana da hujja akan kafirci da yayi ba shi da hujja tunda bai da hujja wuta zai tafi kun ji dalilin da zai raba wannan da wuri wani yana da hujja da ya tauhidi yana da hujja to kun ji dalilin da zai raba shi da wannan wuri ya tafi aljanna in ba kana da hujja ba to ba za ka bar wannan wuri ba wannan ayar abinda take magana kenan a ƙarƙashin tafsirin da salafu suka yi mata sai dai an samu wasu malamai da suka zo daga baya sun ce ayar tana magana ne dangane da nan duniya cewa aljanu da mutane wanda duk zai iya zuwa wani kurdi na sama ko na ƙasa to yaje amma fa sai in yana da wani ilimi ma'ana wannan aya a ƙarƙashin wannan fassara tana magana akan waɗanda suke zuwa ɗan sama jannatin masu zuwa sararin samaniya waɗanda za su shiga ƙarƙashin ƙasa da makamantansu ba za su iya zuwa sararin samaniya ɗan sama jannatin masu kumbo a holo da masu shiga ƙarƙashin ƙasa ba sai in suna da wani sultan wata hujja a hannu wasu malamai ainihin haka suka fassara wannan aya amma wannan fassarar hakikanin al'amari ba za ta dace ba ba mu ganin dacewarta da wannan mahalli tare da cewa akwai wani lokaci wanda za mu zo mu tattauna wannan matsala insha Allahu ta'ala jama'ar musulmi saboda an kawo ta za mu dan saurara sai a juya daga generator sai a koma ainihin power holding insha Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan aya ita ce aya ta 33 cikin suratul rahman sannan Allah ya ce قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا الله يتشيوه من ذنش محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا مستشيوه أي من وحي تشيوه وصو توقع دقا تكين الجنو سن أينه يقو قرن ثورارا كراتون القرآني da suka saurara faqalu sai suka ce inna mu aljanu sami'na qur'anan mun ji wani abin karantawa ajaban mai ban mamaki mai burgewa mai ban sha'awa wannan aya ita ce aya ta farko cikin suratul jinni a qur'ani ta tabbatar mana da cewa akwai aljanu haka ne har kuma sun yi kokarin sauraron annabi kuma sun saurara din da suka saurara kun ga wannan ya tabbata akwai aljanu ya tabbata suna saurare faqalu man muqawwil qala anahu aljinnu hum muqawwilu qala, suwaye suka ce, qalu suka ce, suwaye suka ce din aljanu. To wannan aya ta nuna aljanu suna magana kenan. Ina fatar mun gane. Yawwa, suka ce mun ji alqur'ani mai ban mamaki. To sai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi, aka bashi labari. Sannan Allah madaukakin sarki ce, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah ya ce tabbas akwai wasu jama'a daga cikin mutane sukan nemi tsari daga wasu mazaje daga cikin aljanu, yin haka din sai ya ƙara wa aljanu jiji da kai. Wannan ya nuna a cikin halittun Allah akwai wasu halittu da ake kiransu mutane, har kuma aka samu su mutanen nan suna jin tsoron wasu halittu da ake kiransu aljanu, waɗanda kuma wannan tsoro sai zanzani tatar da mujimu. Dama su aljanu suna da ji da kai, suna da girman kai. To da suka ga mutane na tsoron su, mutanen ma kuma daga cikin mazaje suke tsoron mazajen aljanu, sai wannan ya ƙara wa mazajen aljanu din ji da kai da girman kai da takama da kuma duk irin abubuwan da suke wa mutane. Hadisi ya zo ya fassara wannan a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a da can farkon rayuwa aljanu ke tsoron mutane, da zarar aljanu mutane sun tsaya a wuri sai aljanun da ke wurin sai su watse. Hakan nan sai shedan kuma sai ya juyo ya saka wa mutane tsoron aljanu. Sai aka waye gari, duk sanda mutane suka je za su zauna a jahiliya sai su ce na'udhu bi sayyidi hadha alwadi min sufaha'i hadha alwadi, muna roƙon shugaban aljanun da ke wannan kwari da za mu zauna, don Allah ya tsare mu daga wawayen shi don kar su cutar da mu. To wannan abin sai ya ƙara wa aljani ji da kai. Yoni da nake gudu ashe ma kaga tsoro na suke ji, sai aljanu suka daina gudu. In an faɗi wannan kalmar sai shi shugaban wurin sai ya ce ku matsa, in ba a faɗa ba sai a sa sai a buge wani daga ciki, sai sai sauri suke kun ga ba mu nemi tsari da su bane, sai abin ya ƙara musu ji da kai. Ko kun fahimta? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma sai ya gusar da wannan kafirci da wannan maguzanci na neman tsari a wurin aljanu, sai ya sunnanta a nemi tsari a wurin Allah. Al-Imam Muslim ya rawaito sahihin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, idan mutum yaje sauka a wani guri sai yace a'udhu a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa, a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa, ina roƙon Allah, ina roƙon ya tsare ni shi Allah da kalmomin shi masu cike da ƙarfi da albarka. An fahimci wannan? A'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa, Allah ya tsare ni da kalmomin shi cikakku, ya tsare ni daga sharrin duk abin da ya halitta. Aljani ne, kunama ce, sauro ne, fitifiti ne, dan fashi da makami ne, dan sane ne, komai ka roki Allah tsare. To sai kai kwanciyarka ko gindin bishiya ne, ko ina ne, ko jikin shuri ne, ko a makabarta ne bacci ya kama ka, sai kai wannan addu'a ka kwanta kai bacci sani'an mari'an, ba abin da ya dame ka. Ina fatar an gane. Saboda ka roki Allah ne ya tsare ka daga dukkan sharrin abin da ya halitta. Jama'a, an gusar da wancan kafirci, an kawo shari'a ko ba a kawo ba? To haka addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake. Ina fatar mun gane. To da wannan ne zamu ainihin tsaida ayoyin alqur'ani waɗanda zamu kawo anan domin tabbatar da cewa lallai dai aljanu akwai su. Wannan aya da muka karanta ita ce aya ta 6 cikin suratul jinni. In muka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai mu ji hadisin da sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito, wanda yana cikin sahihu Muslim. Kowa sai karkada kunne yaji. Ibn Mas'udin yace, kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama zata lailatin, wani dare muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa faqadnahu, sai muka nemi manzon Allah muka rasa, muna tare mu walga sai muka ga kawai bamu ganshi ba, faltamasnahu fil awdiyati washi'ab, muka tafi kwari kwari muna neman shi, muka rinka shiga labi labi kananan hanyoyi da shanu ke tsagawa muna ta neman shi. Fa kunna, sai muka ce istuqira, ko an dauke shi ne an tashi sama da shi, a wuhtila, ko an zo an yi mishi kisan mummuke ne an kashe shi ba mu sani ba, fabitna bi sharri lailatin bata biha qaum, haka muka kwana a wannan masharrancin dare fiye da duk wani masharrancin dare da mutane suka kwana. Kana jiran baban kai dawo daga tafiya, kawai sai a kawo maka gawar shi 12 dare. Wanne irin masharrancin dare ne wannan? Haka ne? To Ibn Mas'ud yace to nasu daren yafi naka. Duk wani mutum da ya kwana cikin bakin ciki yace mun fi shi damuwa, don mu sayyidul mursalina muke zaton kashe shi akai, sauke shi akai. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Yace falamma asbahana, da muka waye gari, idza huwa ja'in min qibal Hira, sai muka gan shi gashi nan ya taho daga wajen dutsen Hira, inda yake zuwa yake khalwa ada, wajen da kogon Hira yake. Kaga wannan abu ya faru a ina kenan? A Makka. Haka ake so, kana karatun hadisai daga sanin wurare da makamantansu sai ka rinka gane inda hadisa ta faru, don a ina ne Hira take? Dutsen Hira yana Makka, kogon Hira yana Makka. Yace muna zaune sai mu gan shi ta wajen dutsen Hira. Qala Abdullahi dan Mas'ud yace fa qulna ya rasulullahi, sai muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faqadnaka, ai sai muka rafa ka, fa talabnaka, muka kwana a cikin wani sharrin dare wanda duk wasu mutane ainihin suka kwana ainihin a cikin shi. Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani da'il jinni, wani dan aikan aljanu ne yazo guri na. Aljanu ne suka aiko da boran gayyata a zo ai musu wa'azi, ko wa'azin kasa baki daya ne, ko wa'azin mako ne, ko wa'azin anguwa ne, ko wa'azin ina ne, ma'ana dai aljanu suka tattaru suka ce suna son wa'azi, sai suka aiko da dan aiki. Wannan ya nuna akwai me kenan? Akwai aljanu, har ma in za su yi wa'azi sukan turo dan aiki. Yace to da dan aiken yazo, fa zahabtu ma'ahu, sai na bi shi, fa qara'atu alaihimul qur'ana, naje na karanta musu alqur'ani ni musu wa'azi. Kaji abin da ake wa'azi da shi? Ba a wa'azi da zabura, malam mai zabura ka bata, malam mai attaura ka bata, duk ba a wa'azi da waɗannan, da me ake wa'azi da alqur'ani da sunna. Zabura imani ake da ita, attaura imani ake da ita, injila imani, amma karka dauko zabura kana karanta mutane ka ne musu wa'azi, qur'ani zaka yi wa'azi da shi. Yace fa qara'atu alaihim alqur'ana, na karanta musu alqur'ani. Qala yace fa talaqa bina, Abdullahi dan Mas'ud yace sai annabi ya kwashe mu, fa arana asarahum, ya nuna mana sawun su inda suka tattaka. Yanzu aka tashi wa'azin nan, ai za a ga sawun mutane da safe ko? Za a gane mutane sun zazzauna nan, sun tsaya nan, wannan ya karta kasa nan, wannan ya kaza nan, wannan misali ko? Yace to sai ainihin ya nuna mana duk irin ainihin wato sawun su, wa asara niranihim, da kuma murahunan inda suka yi girki, ga nan murhu ne, nan da ragowar wuta, nan da kaza. Wannan kaga wa'azin kasa baki ɗaya ne, ko na mako ko ai ko na jiha ko? Ga tukunyan waina nan, ga inda mai kosai ta zauna, nan mai balangu ya zauna. Ba haka ne mun je wa'azin kasa baki ɗaya mu ma ba? To kaga su ma haka abin ya kai an yi dafa dafa a wurin. Kaga wannan wa'azin kasa baki ɗaya ne, wa'azin jiha ne ko? Wa sa'aluhu, sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wa'azi da aka yi musu, sai suka tambaye shi aniz zadi, game da guzuri, me za su rinka ci tunda yanzu sun musulunta? Da kan ana kafirci ai ko ta karmatsa, karmatsa ci ake, a ci haram, a ci abin da yake ya halatta, a ci kaza, a ci kaza. To yanzu tunda an musulunta, an ji alqur'ani, ai haka suka ce ko? Suka ce da can su hayaniya suke, rudani suke, kungiyoyi ne daban-daban, dariku ne daban-daban, philosophies, ideologies, gashi nan kowa ya kama gaban shi. Amma yanzu tunda sun ji alqur'ani ba sauran hayaniya. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne qur'ani ya bamu labari. To yanzu tunda an musulunta, me ya halatta a ci, a rinka diba, ana zuwa ana guziri da shi? Fa qala, sai manzon Allah yace lakum kullu azmin dhukira ismullahi alayhi, duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah a kan shi, to ku dauka ku ci. To kuma ai abin akwai rudawa, ya za ku yi ku gane wannan kashin akuya ce da aka yanka ta da sunan Allah? To da yake manzon Allah akwai iya tafsiri, akwai iya bayani, sai ya ce yaqau fi aydikum aw fara ma yakunu lahama, idan kuka ga kashi kuka dauka, kuka ga kashi ne kuna daga shi, sai kuka ga kuma da nama, cikakken nama jikin shi, to ishara ce zuwa ga cewa dabbar ta halatta a ci, kuma yankan ma an yi da sunan Allah, dan haka sai ku je ku ci. Amma in har kuka dauki kashi kuka ga ba nama a jiki yana nan, yadda kuka tsince shi kuka daga kuka ganshi yana nan a kashi, to yana nuna cewa bai halatta a ci dabbar ba, ko kuma ba a yanka ta da sunan Allah. Jama'a, kun ji wata hikima Allah, wani karatu sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fatar mun gane. Wa kullu ba'ratin 'alafun li dawabikum, manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Duk wani humanitarian relief, duk wani gudunmuwa da za ka dan adam ya ji saukin rayuwa, duk wata kyautata manzon Allah ne shi ya kafa wannan harka. Kaga dabbobin su ma bayan su an ce ga abin da ya halatta su ci, to me dabbobin su kuma ya halatta su ci? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani kashin akuya ko tinkiya na mutane, to shine zai zama abincin dabbobin ku. Kuma kaga dan adam ya samu karama, kashin akuyarka kuma shine abincin akuya aljanna. Kaji kai ma mutum ka samu daraja kenan, tunda hatta akuyarka in ce kashi kai kana kore shi, to abincin dabbobin aljanu ne kuma sallallahu alaihi wasallam. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya hada zumunci tsakanin mu da aljanu, sai yace fala tastanju bihima, dan haka ya ku musulmi kakkurin ka katse kashi da waɗannan kashi na dabbobi da ainihin dabbobin ku suke, dan abincin dabbobin su ne. Kakkurin ka katse kashi da kashi, domin wannan kashi shine zai zama abincin aljanu. In kaga kashi kaka katsa kashi da shi, in kaga kashin akuya kaka katsa kashi da shi, sai yace fa innahuma, domin waɗannan abubuwan fa'amu ikhwanikum, abincin ƴan uwanku ne aljanu da kuma abincin dabbobin su. Kaga sai yace ikhwanukum, ƴan uwanku, dan me sun musulunta, sun musulunta, duk mutum ya musulunta ya zama dan uwanka. Jama'a, mun fahimci wannan da kyau? Wannan hadisi sahihi ne kamar yadda na faɗi al Imam Muslim ya ruwaito shi. Dadin dadawa, babban sahabi, malamin hadisi da fiqhu, sahabi al Imam Abu Sa'id al Khudri, Allah ya kara mishi yarda, yace qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, yace da ni inni araka tuhibbul ghanama wal badiya, naga kana sha'awar zuwa ainihin wato kiwon dabbobi, kana kuma sha'awar zaman daji, na ganka da wannan dabi'ar. Kasan akwai mutane ko anan gari sai ga la'asar na yi shi sai ya tafi bayan gari ya je ya zauna, wani sai ganshi yana da sha'awar kiwon dabbobi, sai yace fa idza kunta fi ghanabika, to in ka kasance ka ɗibi awakinka ka tafi, wa badiyatika, kana cikin daji kana kiwo, fa azanta bis salati, in ka zo za ka yi sallah, ai za ka kira sallah tunda kai musulmi ne, kai kadai tilo kyal a daji kana kiwon awaki ko tumaki ko shanu, ba fulatani ne kai, a'a ba barbare ne yana kiwon raƙumi, kai kadai gyal a daji za ka yi sallah, sai ka zo za ka kira sallah. Ma'ana yanzu ma ba ma umarni da kiran sallah ba, kiran sallah dama yana nan, sai ka zo za ka kira sallah, to ya za ka yi? Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce farfa sautaka bin nida, to in ka zo kiran sallah sai ka daga muryarka, kar ka ce yoni kadai ne sai ma na kira sallah, a'a kai kadai din ne a daji, amma ka kira sallah. In ka zo ka daga muryarka ka kwada kiran sallah, me yasa? Fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun, saboda babu wani aljani ko mutum da zai ji tsawon tafiyar muryar mutum duk daga inda aka yi kiran sallah. Wala shay'un, babu wani abu ko menene, bishiya ce, kwaro ne, matukar ya ji illa shahida lahu yawmal qiyamati, sai ya yi mai shaida cewa ya ji shi a nan duniya yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, sai ya mishi shaida. Ka samu daraja ko baka samu ba? To dalilin kawo wannan hadisi dai shine wala la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun, ashe akwai aljanu kenan, haka ne? To wannan hadisi ma sahihi ne, al-Imam al-Bukhari da Malik da Nasa'i da Ibn Majah su ne suka ruwaito shi. Hadisi na ƙarshe da zamu yi hujja da shi, abinda kadai muke so anan mu tabbatar maka da cewa aljanu gaskiya ne akwai su. Kaga duniyar tasu da muke nufi kenan, akwai wannan duniyar kenan. Ina fatar mun gane. Wa fi sahihaini an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Abdullahi dan Abbas ya faɗi kamar yadda hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari da Muslim yace in talaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Ukaz. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗibi sahabban shi, wata tawaga cikin sahabban shi ya ɗibe su, sai suka tinkari kasuwar Ukaz. Nan ma kana jin haka, to ka san a Makka ne kenan. Duk wanda ya al-adabul arabi, Arabic literature, ya san aswaqul jahiliya, zilmijanna, Ukaz da makamantansu kasuwanni ne a jahiliya waɗanda sun shahara, wata sai shekara ake tsaye da ita, wata bayan wata kaza, wata kafin haji, wata bayan haji, kasuwanni ne waɗanda dabar cin riba kenan, dabar kalankuwa kenan. Duk wani dan yankan aljihu zai wasare shi, Allah ya kai shi wannan lokaci. Duk wani mawaki, duk wani mai goge da mono, kowa zai shirya waɗannan kasuwanni. Kasuwanni ne shahararru a jahiliya. To shine Abdullahi dan ainihin Abbas yace sai Annabi ya ɗibi sahabbai, sai suka tinkari daidai inda wannan kasuwa ta Ukaz take. Wa qad hila baina ash-shayatin wa baina khabari as-sama'. A wannan lokaci kuma wata matsala ta faru, wanda wannan hadisin ya zo da takaitaccen bayani. Bari in dan faɗa mana bayanin kaɗan da ya takaita don a fahimce shi da kyau. Shine sa'ad da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama albarka ce, alheri ne. To duk wani maguzanci sai da ya girgiza a lokacin. Wutar Kisra ta kai shekara 1000 bata mutu ba, saboda akwai mai gadinta. In wannan ya tashi, wannan zai tashi, ana nan ana hada mata itatuwa, saboda idan Kisra shine mai martaba ta daya a cikin gwamnatin su, zai sujuda kar ya zo ya samu wuta ta mutu, ita ce kuma Allah shi. To shekarar ta 1000 kaga wannan Kisran ya zo ya mutu, wannan ya mutu, ita bata taba mutuwa ba. Ina fatar kun gane. Amma da Annabi ya duro duniya sallallahu alaihi wasallam, sai da wutar ta mutu, sannan sai ta ci gaba da ci. Suka yi binciken duniyan nan suka kasa gane menene, sai bokayensu suka ce mai kashe wutan ne yazo sallallahu alaihi wasallam, shine fasara mai kashe wutan ne yazo. Haka ko abin ya faru, aka zo Annabi ya yada addinin musulunci, aka samu wani gwarzon soja mai suna Sa'ad dan Abi Waqqas. Allah yarda da ku malaman Islamiya, wannan shine shugaban malaman Islamiyyar duniya gaba daya. Shi ya fara Islamiyya musamman ga ƴaƴan waɗanda ba Larabawa ba. Sa'ad dan Abi Waqqas wani babban wali ne, duk abin da ya roki Allah, Allah yana karbi, saboda karamar shi, saboda wilayar shi. In yi maka addu'a mai kyau za ta kama, in yi la'ance ka yanzu nan da dimi. To Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. A lokacin Sayyidina Umar sai aka tura shi, shine komandan yaki da za a je a ci kasar Farisa da yaki. Da ya je aka yi gumurzu, aka yi ba ta kashi a fadar Kisra, aka watsa security. Kisra da kanshi ya carke da gudu, ya rinka bin katanga katanga ta makwabta yana tsallakawa, suna bin shi, sai da suka je suka turmushe shi suka yanka shi, suka je suka kashe wannan wuta. Sannan Sa'ad ya hau can tukullumar inda wannan wuta take saman fada, ya kira sallah, sannan ya jawo ayoyin Alkur'ani. Kam taraku min jannatin wa uyuni, haka ya jawo wannan aya har zuwa ƙarshen ta, yace dama Allah ya faɗi game da Fir'auna, game da ire-iren waɗannan fajirai, gonaki nawa suka bari, lambuna nawa suka bari, fada nawa suka bari. Sai Allah yace gashi duk mun gaje su ga wasu bayin Allah mu'minai. Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan. Jama'a mun gane wannan da kyau. To a wannan lokaci su ma aljanu, sai da abin ya shafe su. Daga haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka saka mala'iku masu gadin sama gaba daya. Amma kafin haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, aljanu suna yin dango, wannan ya hau kan wannan, wannan ya hau kan wannan, wannan ya hau kan wannan, har su tafi sama. Na can kololuwa sai je kasa kunne, yana jin hirar da mala'iku ke yi. Idan ya ji hirar da kyau, sai ya communicating, sai ya fada na kusa da shi, sai ya fada na kusa da shi, sai wannan ya fada wannan, sai ya fada wannan, sai ya fada wannan. Wayar tangaraho kenan, baka sani tarho kenan. Point to point communication, wannan ya fadi, wannan ya fadi, wannan ya fadi, haka. Can na karshe shi kuma in ya ji wannan labari, shikenan sai su wargazo sai ruga da gudu sai je ya kaiwa bokan da suke mishi aiki, saboda me zai yanka musu bakar kaza, zai yanka musu jarirai, zai yanka musu bunsuru, zai yanka musu ƴaƴan karnuka da makamantan su, za su sha jini. Dan haka fa suke wannan hidimar dan su je su samu labari ina mota kaza da ta bata, sai a ce tana can hanyar Dandime, ana zuwa hanyar Dandime kuma sai a samu motar. Amma in ya tashi daga nan kuma shi bokan sai yayi ta ƙarya har guda 100, haka manzon Allah ya faɗi. To shine aka tambaye annabiyo, ai suna faɗin magana ta tabbata? Sai ya ce ai kun ji isnadin maganar, kun ji daga wurin mala'iku suke zuwa suna jiyo hirar. Amma kuma boka in ya faɗi abu ɗaya gaskiya, daga nan kuma sai ya ta sharara maka ƙarya so 100. In ya sharara maka in ka gane, to ai Allah gafarta mana, ai kaza din bai yi ba, sai ya ce saurara, ka san ce maka ne da ka shiga gidanka ka rinsa ido so uku sannan ka bude kai haka, sai ce sai ka ji kai ne ka karya makarin, ai sai kawo maka wata dabara wadda zai nakasa ka ya nuna cewa har, don haka kullun sai ka dauka shi fa mai gaskiya ne, tunda ya taba fadi an sace motar ka, ya ce sun du kuma an je an same ta. Jama'a kun fahimci sirrin boka yake nan ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To a wannan lokaci aljanu haka suke cin karansu ba babbaka. Ana nan wata rana sai suka tafi suka yi dango irin wannan, sun je jiyo labari, sai suka ga an biyo su da yula. Yula ita ce wannan tauraruwa da kake ga tayi shuta taho haka. Sai aka rugurguza su, aka hallaka na hallakawa, aka jimma saura rauni. Suka sake yi, aka sake tarwatsa su. Suka sake, aka sake tarwatsa su. To aljanun duniya gaba ɗaya sai suka kira taro. Suka ce me ya faru ne? Me muka yi ne? Babu shakka akwai abin da ya ja mana irin waɗannan abubuwa. Amma a tafi nemo bayanai, ku ku yi gabas, waɗannan su yi yamma, waɗannan su yi kudu, waɗannan su yi arewa. A dawo a kawo labari a nan majalisar koli, menene ya ja mana irin wannan barna da take faruwa gare mu? To waɗanda suka kaɗo suka yi wajen Makka, sai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Alƙur'ani a sallar asuba, shine na faɗi ɗazu. Suna tafiya da hargowa da hayaniya, da suka ji Qur'ani sai suka ce an sutu, ku saurara ku saurara. Da suka gama jin Qur'ani fas, sai suka ce wallahi zuwan wannan littafin daga sama shi ya ja aka tsara sama din, dan haka yanzu duk wanda yaje dauko labarai sai an biyo shi da bakin wuta. Wannan tauraruwa jama'a mun fahimci wannan, yanzu kun fahimci yadda ma'ana hadisin take ko? To a cikin wani ainihin wato asari, sai Abdullahi dan Abbasin sai yake cewa ai su taurari an halicce su ne saboda abubuwa uku. Na farko shine wa man yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, yanzu duk wanda yaje dauko labari daga cikin aljanu to za a biyo shi da wannan tauraruwa. Ita ce zaka ga tayi shu haka, ba wali ne ya mutu ba, ba wali aka haifa ba, a in kaga haka wani aljani ne yaje dauko labari sai a biyo shi, wani ta same shi ta hallaka shi, wani ta gurgunta shi, wani ta nakasa shi, shine sai ya ja jiki yana jiya, sai ya tafi je zauna a shuri, ko ya je zauna a makabarta, ko ya je zauna a masai, ko a wani tsohon gini. Shine da ka je ka yi fitsari sai ya ture ka, sai a ce ya je ya yi fitsari ne a shuri, mutanen boye suka ture shi, yana fama da jiya, kafar shi ta kare, kai kuma ka zo kai mai fitsari aka, ka ji asalin sirri. Ina fatar an gane dalilin farko da yasa aka halicci taurari kenan, shine su zama makamin kare dangi zuwa ga aljanu masu zuwa dauko rahoto. Dalili na biyu, Allah madaukakin sarki yace inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinati lil-kawakib, sama wannan da ake gani ta duniya Allah yace yi mata kawa, yi mata ado da taurari. Shine zaka ga in taurari suka fito sai kaga sama ta dauki shape, sai kaga tayi ras, tayi ado, tayi kyau. An fahimci dalili na biyu? Dalili na uku fa, Allah ya ce wa bin najmi hum yahtaduna, mutane suna shiryuwa da taurari. Waɗannan taurari da kake ganin su a sama kwatsam, idan ka je ka koyi ilmul hisabi ba ilmul nujumi ba, za muna gayyata ku gobe, za mu bayanai akan waɗannan abubuwa, saboda wa'azi insha Allah da zamu akan kisbewar rana da wata, to zamu magana akan bambancin ilmul hisabi da ilmul nujumi insha Allah. In kaje ka koyi ilmul hisabi, to in ka daga kai ka kalli tauraro, za ka gane wannan tauraron inna bi hanyar da yake nunawa, dan ilimi ne, inna bi hanyar da yake nunawa tiryan tiryan zai kai ni har cikin garin da mato saboda haka in ka bata a sahara sai ka rinka kallon tauraron sai ka ga ya kai ka har cikin garin ku shine Allah ya ce wa bin najmi hum yahtaduna suna shiryuwa da taurari taurari na shiryar da su suna gane hanya ina fatar mun gane to haka al'amarin yake ku karanta litafin taysirul aziz alhamid sharh kitab at-tauhid za ku ga gamsassun bayanai akan waɗannan abubuwan da na faɗi to in kun fahimci wannan ya ku ƴan uwana masu saurare sai mu dawo cikin hadisin sai aljanu suka ci gaba da cewa wa qad hila bai annabi sai yace wa qad hila baina ash-shayatin wa baina khabari as-sama an sha makance tsakanin sheɗanu da kuma labarai da suke ɗakkowa a sama yanzu kun ga kun fahimci maganar kenan an tsare ba sa iya zuwa wa ursilat alaihim shuhubu kuma ana aiko musu da yulai jam'in yula ita ce wannan tauraruwa faraja'ati ash-shayatin ila qaumihim sai sheɗanu suka koma wurin jama'ar su faqalu suka ce malakum me ya same ku ne lafiya yanzu ba ku iya zuwa ɗakko labaru qalu sai suka ce hila bainana wa baina khabari as-sama ai an sha makance tsakanin mu ne da ɗakko labaran sama wa ursilat alaina shuhubu ana aiko mana da yula tana babbaka mu qalu sai suka ce ma hala bainakum wa baina khabari as-sama'i illa shay'un hadatha tunda kuka ga an hana ku ɗakko labarai daga sama akwai abin da ya faru a duniyan nan dan haka fadribu masharikal ardi wa magharibaha fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa baina khabari as-sama' dan haka sai ku buga gabas da yammacin duniya ku je ku binciko ku ga menene ya faru a ƙasa wanda ya ja aka tsara sama fansarafa ulaika alladhina tawajjahu nahwa tihama ila annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka tinkaro wajen ƙasar tihama makka kenan a ƙasar makka kuma sai suka karkato daidai inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa huwa bi nakhlatin yana wani kwari da ake kira wadun nakhla amidina ila suqi ukab su waɗannan aljanu sun tinkaro wajen inda kasuwar ukab take wato shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri a lokacin manzon Allah ya ne wa sahabbai limancin sallar asuba falamma sami'ul qur'ana da suka ji alqur'ani istama'u lahu sai suka saurare shi kajina hau falamma sami'ul qur'ana da suka ji alqur'ani istama'u lahu sai kuma suka saurare shi da farko sun zo wucewa ne sai suka ji ba dan sun sa kunne su ji ba kawai sai suka ji to kaga wannan ji ne na fuji'a to istama'u to yanzu sai suka saka hankalin su suka saurara li'anna alqa'ida as-sarfiyya taqulu az-ziyadatu fil mabna tadullu ala az-ziyada fil ma'na da aka ce ainihin wato nan sami'u sun ji to istama'u sai suka saurara akwai bambanci tsakanin ji da saurare dazu ji suke dan haka basu san meye ba basu bada hankali suna gane ma'anar ba yanzu ko sai suka saka kunni haka ake so in ana karatun alqur'ani ba ji ake ba istima'i ake saurare ake zaka bada hankalinka ne kada ka kunna karatun alqur'ani kuma ana alhaji nawa nawa kana naira dubu dubu haba alhaji da Allah abu mun saba muna sai tun zamanin shagari ana karatun alqur'ani sai ka kashe a gama ciniki tukuna sai ka kunna ba ji ake ba kawai ka cika wurin da karatu amma kana can kana hayaniya a sai a kashe tukun ina fatar an gani yawwa faqalu sai suka ce hadha wallahi alladhi hala bainana bainakum wa bain khabari as-sama sai suka ce mun rantsa da Allah wannan qur'ani shi ya sha makance tsakaninku da labaran sama fa hunalika hina raja'u ila qaumihim to anan ne da aljanu suka koma wurin jama'ar su faqalu sai suka ce ya qaumana ya ku jama'an mu inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wani littafi wani abin karatu mai burgewa mai ban sha'awa kafiran zamani suka ce Allah's music ko kadiri ya san da dadi ina zaka gane wannan muqarana tunda yake music dan yana jin dadin music to in aka sa qur'ani sai kafiri ya ce Allah's music ko baka yadda ba akwai dadi wallahi ina fatar mun gane suka ce sun ji wani abin karatu mai dadi mai burgewa yahdi ila rushdi yana shiryawa zuwa ga hanya fa amanna bihi dan haka mun yadda da shi wallan nushrika bi rabbina ahada pau pau ba za mu saki hada Allah da wani ba kun ji kaida duk wanda ya yadda da alqur'ani jama'a ba shirka in ka yadda da Qur'ani ba sauran shirka ba bori ba boka ba cult ba secret society amma yau saboda kafirci Qur'anin ake dauka ana tsafin da shi ka'idar kuma ita ce in har ka yadda da Qur'ani shikenan ba shirka dama shirka mai ake nema da ita mulki mai ake nema kuɗi mai ake nema ƴaƴa mai ake nema iza mai duk abin da kake nema akwai a Qur'ani ka karanta Qur'ani ka gaya wa Allah kun ji aljannu da kansu sun gane sirrin suka ce tunda muka yadda da Al-Qur'ani sai suka ce pau 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 mu da shirka fa anzalallahu ala nabiyhi sai Allah ya saukawa annabin shi cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni kace an yi min wahayi wasu jama'a daga cikin aljanu sun saurari karatuna wa inna ma uhiya ilayhi qaulul jinni an yi wa annabi wahayin maganar aljannin ne wannan maganar da suka faɗi ina fatar an gane anan ba ana maganar saukar da sura ba ana maganar annabi ya bada labarin wannan magana da aljannu suka faɗi ina fatar an gane wannan hadisi sahihul bukhari da muslim sun suka ainihin ruwaito shi hadisi ne sahihi to dalilai suna nan burjika cikin alqur'ani da sunna wadanda ke tabbatar da cewa aljannu gaskiya ne amma tunda yanzu ba karatun aji ne ake ba jama'a ko ba muqabala ce ake ba yanzu wa'azi ake ana so a haskaka maka ne ka gane akwai aljannu ko to shine waɗannan abubuwan da aka kawo sun tabbatar da cewa akwai aljannu kenan to akwai wasu mutane waɗanda ake kiran su aqlaniyuna in ka so ka kira su philosophers su waɗannan mutane suna cewa hankali ke gaba da ainihin wato imani a ƙarƙashin wannan sai suka ce a hankalce su sun kasa gano aljannu dan ba sa ganin aljani ba sa jin aljani ba su iya taba aljani dan haka sai suka ce tunda ba sa gani ƙarya ne sai aka ce ai kuskure ne dan ba ka ganin abu kawai sai ka ce babu shi yanzu dan Allah a ina ne ranka yake ka nuna wa duniya inda ranka yake zaka iya babu to amma kana da rai ko kai matacce ne kana da rai ran ne ma ya baka dama haka ke jayayya da ba ran ba jayayya kana da hankali ko baka da hankali amma ka taba taba hankalinka ka taba ganin hankalinka ka taba jin kanshin hankalinka to yanzu baka da hankali kenan to in to kaga ba mamaki in ka karyata Qur'ani tunda baka da hankali in ko kana da hankali amma ka yadda akwai shi kuma baka taba ganin shi ba to sai ka yadda da Qur'ani ya ba da labarin akwai aljannu sai ka yadda akwai ina fatar an gane ai akwai abubuwa da yawa mutane sun yadda da su amma ba su ganin su amma abinda ake so ana gane abu ne ta hanyar aikin shi yanzu dai kowa ya ga hasken wutar lantarki amma dan Allah ka fasa wayar ka ga inda hasken yake bi zaka iya gani akwai electrical poles da suke bin cikin wayar nan current karfin wutar lantarkin ta nan yake bi zaka ga wuta tana ci balbal balbal tana tafiya can zaka ga hasken yana tafiya can to amma tunda kaga hasken to ka yadda nan akwai wuta da ke ratsawa ciki saboda me saboda in ka taba za ta yi aiki a kanka shine shoke sannan ta nemaka aikin haske ko sai ka yadda mutane nawa ne suke tafiya a daji sai su ji an kira su dukkan al'umma waɗanda musulmi da waɗanda ba musulmi ba kowace kabila sai ka ji sun ce akwai irin wannan a kabilar su sukan ji an kira a daji sukan ji kaza kuma da ka ce meye sai su ce aljani ne ashe wannan dalili ne akan cewa al'ummomi sun haɗu a bisa yadda suke da sabanin akidoji da kabilan da kuma garuruka sun haɗu akan cewa akwai aljannu to an samu wasu ƴan tsiraru dan ba su yadda da su ba wannan baya nuna cewa babu ina fatar an gane to mas'ala ta gaba ita ce da me aka halicci aljannu da me aka halicci aljannu kuma yaushe aka halicci aljannu su aljannu an halicce su ne ainihin wato kamar yadda nassin alqur'ani da sunna suka nuna an halicce su ne daga wuta to wutar da aka halicci aljani da ita nau'in wutar da kake gani wutar gas wannan wuta da in tacci sai kaga ta koma tana blue to wannan irin nau'in wutar ce aka halicci aljani da ita ita ce wuta mafi zafi kenan idan ice ka hura in yaci sai kaga harshen wutar yana bulu yana shudi ko to nan ne aka diba aka halicci wuta a ƙarƙashin fassarar wannan aya da Allah yake cewa aka halici aljani, a ƙarƙashin wannan aya da Allah yake cewa wa khalaqal janna min marijin min nari, an halicci aljani kuma daga ainihin harshen wuta. Haka sahabi Abdullah dan Abbas ya fassara aya ta 15 cikin suratul Rahman. Ina fatar mun gane, ku duba tafsirin Ibn Kathir. A wata aya kuma cikin suratul Hujri Allah yake cewa wal janna hujri ko hijri hijri cikin suratul Hijri Allah yake cewa wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu, shi aljani an halicce shi ne tun kafin a halicci dan Adam. Daga me? Daga wuta mai guba, daga harshen wuta, shi ne wannan leban wuta din. Ina fatar an gane. Suratul Hijri aya ta 27. To wannan aya ta amsa mana tambayar da muka yi kenan ta biyu. Yaushe aka halicci aljani? An halicci aljani kafin a halicci mutum, domin dama da can wannan duniya da kuka gani aljanu ne ke cikinta suke zaune. Sun yi ilimi, sun yi karatu, sun kware game da fannoni da yawa. To da wadata da haɓaka in ta kai ta komo sai kisan kai, ku auna da kyau ku gani kuma mutane, wannan dan boko, wannan dan boko, wannan ya je ya zama soja, wannan ma ya zama soja, wannan yayi siyasa, wannan yayi siyasa, sai kuma a dawo, wannan yayi kuɗi, wannan yayi kuɗi, to wannan yana son ya fi wannan, wannan ma yana son ya fi wannan, wannan yana son shi zai yi, wannan yana so, to me za a biyo kuma? Sai a kuma fara kashe juna kenan. To aljanu suka fara yin haka, suka yi ta kashe junansu, suka yi ta kashe junansu da kashe-kashe yawa, zinace-zinace, barna, shaye-shaye. Sai Allah ya turo mala'iku suka zo suka same su suka kashe na kashewa, suka kwashe tsirarun da suka tsira. To daga cikin waɗanda aka kwashe sai zan akwai dattijo a shekaru, Iblis sunan shi, yayi karatu, yayi dindin ilimi, da aka kai shi sama aka kulle su. To da aka ga shi yana da ilimi ba jahili bane, sai aka dauke shi sai aka saka shi cikin mala'iku cewa to ya ci gaba da ibada. Kaga in aka ce maka aljani hatsabibi ta kadari fitsarare har ya kai ya shiga sahun mala'iku ya ibada, wannan yayi karatu da yawa. Ina fatar an gane. To kaji yadda tarihin Iblis ya faru, kaji yadda al'amarin ya faru. To ana nan sai Allah ya faɗi shawarar shi cewa zai yi ainihin wata halitta shine mutum. Ba wai yana neman shawara ba, ya faɗi ya zartar da shawara, ba neman shawara su yake ba. Sai mala'iku saboda past experience, saboda sun san me ya faru a baya, sai suka ce ya Allah baka sake yin wata halittar da za ta je ta yi kisan kai kuma? Ta sake zubar da jini? Ta yi kaza, ta yi kaza? Ga mu muna tasbihi ya Allah, in tasbihi ake so, ai ya isa. Har ma muna haɗawa da godiya? Sai Allah ya ce ku bari, na san abin da ba ku sani ba. Sai suka ce to shikenan. Sai Allah ya halicci Annabi Adamu. Da Allah ya halicci Annabi Adamu, sai Allah madaukakin sarki ya so ya nuna wa mala'iku isar shi, sai ya karantar da Adamu sunayen abubuwa gaba daya. This is the beginning of knowledge. Duk wani dan boko ya san, daga nan ilimi ya fara, ilimi game da dan Adam. Sai Allah ya sanar da Adamu definitions na komai, komai, me wannan kwali, me wannan buta, me komai. Annabi Adam, haka Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha, duk sunan abubuwa aka sanar da shi, jarabawa za a yi. Da aka gama halitta Annabi Adam, sai aka ce to ku mala'iku, kun ga wannan din nan da kuka ce za su yi barna, zai kaza zai kaza, to yanzu bari a dan fara gwada ku aji. Yanzu ku faɗi sunayen karatun duk abin da ke gidan aljanna din nan. Sai suka ce wa ne mu, ina muka sani? Ba mu san komai ba ya Allah, sai abin da ka sanar da mu, kuma ba ka sanar da mu ba, don haka ba mu sani ba. Sai Allah ya ce kai Adamu tun da ka sani faɗi. Annabi Adam ya fara zubo karatu, ya fara fassara, ya fara faɗin sunayen abubuwa. Mala'iku da kansu suka rikice suna tasbihi. Wannan sai Adamu ya samu ɗaukaka a kan mala'iku da me? Da ilimi. Sarki ya tabbata ga Allah, wanda diye ilimi ya huta, wanda diye zauna jahili ya shiga uku ya lalace har buzun shi. Jahilci matsala ne. Tafi GRA ka gani. Shiga GRA za ka samu yaro shekara shi 35 ko 40 saboda ya yi ilimi. yana zaune da matar shi da ƴaƴan shi cikin air condition da generator da komai ya ci ya sha ya koshi sai tashar da ya ga da mai kalla sai ka je ka samu wani dattijo shi kuma shekarar shi 60 ko 70 da katuwar gora ya hura wuta da kare shine abokin zaman shi yana gadin wannan mai ilimi saboda shi jahili ne shine kawai dalili dan haka ya ku jama'a ƴaƴan Adamu wanda duk ke son ya samu daraja ya daukaka yayi karatu yayi ilimi zai samu daukaka wanda duk ya zauna da jahilci to ya bar kan gidansu a cikin al'adun Fulani ana cewa ai kaza ya karbi suwa ne ai kaza bai karbi suwa ne ba sai ga jibo Fulani ya ce tinkiya kan gidanmu ce ma'ana idan muna kiwon tinkiya Allah ya nemi mana albarka tun daga sarsalar kakanninmu Fulani suna da wannan al'adar da dabi'a to abinda yasa na kawo wannan ka sani kai dan adam ne kan gidanku ilimi to in ka nemi ilimi akwai riba idan ka zauna da jahilci zaka ci wahala muguwar wahala sannan kuma ka je wurin Allah baka da abinda zaka gaya mishi domin ka dai daukakar ka ilimi sannan da Allah ya taho ya taho ya taho sai kuma ya raba ilimi iri iri akwai ilimi ci da karfi yanzu in ka je ka samu mai welda injiniya ne ilimi yake da shi da karfi yake ci ko ba da karfi ba amma fa ilimi ne da shi dan in baka da ilimi ba zaka iya wannan ba a tankwar karfi nan ayi nan ayi nan amma akwai ne akwai wahala wani kuma sai kaga shi kuma tsabar ilimi ne yaje yayi na wani abu yana zaune a wuri guda baya wahalar komai irin ta jiki shi ma kuma yana cin abinci to sai ya zan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fannin namu ilimin na daukaka shine ba ilimin karfi ba ilimin kwakwalwa ba na karfi ba amma al'ummar annabi Dawud da shi Dawud din to karfi annabi Dawud tsohon soja ne sannan dan walda ne kaga duk injiniya duk aikin na me na karfi ne shi ba wata makata yake sa ya lankwasa karfe ba da hannu yake lankwasa shi in karya shi ne yasa guyo tsalla shi aikin karfi ne ko ba aikin karfi ba to wannan ya faru ga annabi Dawuda da al'ummar annabi Dawuda mu kuma da Allah ya tashi sai baiwa annabinmu ilimi wanda yake zunzurutun ilimi ne na bincike wanda da an bincika sai a je a dibo alherin da ke ciki sai a zauna a ci a huce dan haka sai ba a baiwa annabi wata mu'jiza irin wanda aka baiwa annabi Musa a saka hannu a hammata a fito da shi zama touch light a jefar da sanda ta zama maciji a sai aka bashi alqur'ani to duk abin da kake nema sai a ce yana qur'ani in kace to kaza fa sai a ce awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilaykal kitaba yutla alaihim inna fi dhalika la rahma shin ba a ba su alqur'ani bane gashi nan safa da yamma ana karantawa to yanzu idan aka samu wani ya haffaza ya haddace alqur'ani ya iya tafsiri ya kware ya goge sai ga yana zauna hani'an mari'an yafi sarkin garin kwanciya hankali bai da asma bai da ulcer bai da diabetes bai da aljani tare da shi lafiyar shi sarai yayi suntune ne kamar tumatirin turawa ina fatar an gane me yasa saboda ya san alqur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kal utruj halihi ko kamar dan tanjirin kamar lemo lemo yana da zaki kuma yana da kanshi siffar alaramma kenan da ta zo a qur'ani ai ainihin al-imamu shatibi ya fassara ta a cikin waken shi abin cewa jama'a ilimin kenan yanzu ya zama duk wanda zai koyi ilimi yayi kokari ya zan yana da basira a wannan al'umma abinda ka rike a kana ilimi shine ilimi kenan kai kokari ka fahimta idan formulas ne na mathematics physics chemistry biology ka iya solving din su da ka sai ka kana fita kai ne mechanical engineer kai ne chemical engineer sai ka ga shell ta dauke ka kamfanin man fetur sai ga duk wata a ce za a baka naira 1800 a kawo wani kankami mai gida a baka a hada maka komai kwakwalwarka ce kadai take aiki saboda annabinka baiwar da aka yi mishi kenan to in ka tona zaka gani ina fatar an gane to in kuma ka ki karatun gaba daya ya zama kai rushoshin kato ne to sai a hada ka da rushoshin gatari kai tayawo kana faskare kai tayawo kana yana cin ka kana cin shi yana sai ku tsufata ne ina fatar an gane sai zaka ci da wahala to duk waɗannan abubuwa suna nuna falalar ilimi jama'a saboda haka ya kai dan adamu babanka ya daukaka akan aljanu da me da ilimi ya daukaka akan mala'iku da me to kai ma zaka daukaka da ilimi akan komai ilimin nan shi ya kawo dan adam yake tashi sama ilimi ne ya kawo ilimi ya ja dan adam yake tafiya cikin kasa ilimi ya ja dan adam yake tafiya akan ruwa ilimi ya ja dan adam yake sarrafa kowace irin dabba duk muguntarta da ƙetarta saboda ilimi Allah madaukakin sarki ka bamu ilimin da bamu sani ba Allah ka sa mu aikin da ilimin da muka iya saboda haka Allah ya halicci ainihin wato aljanu tun kafin ya halicci ainihin wato annabi Adamu da shi da ainihin halittashi da shi da ainihin wato zuriyarshi to waɗannan abubuwa duk baki ɗaya mun kawo su ne don mu nuna da me aka halicci aljanu kun san tambayar dama kenan ko sai kuma hadisi sahihi cikin sahihu muslim da musnadul imam ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khulqatil malaikatu min nurin an halicci mala'iku ne da haske haske wannan Allah ya diba haske yayi mala'iku da shi wa khulqal jannu min marijin min nari aljanu kuma an halicce su daga harshen wuta wa khulqa adamu min ma wasifa lakum adamu kuma an halicce shi daga abin da aka siffanta muku shine me shine tin kamar yadda wata aya take cewa ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin iblis ne yake maiwa da Allah martani taya za a ce ka in durkusa in yi wa adamu sujuda ni ka halicce ni da wuta shi kuma kayi shi da yumbu wannan ya nuna ashe da me aka yi adamu kenan da yumbu aka yi shi da kasa kenan ina fatar an gane to kaji asalin abin da aka halicci aljanu shine me shine ainihin wuta to tambaya anan idan da gaske ne an halicci aljanu da wuta yaya kuma ranar kiyama za a yi musu azaba da wuta ai wannan tambaya ce ko eh gaskiya ce ba shakka aljanu an halicce su da wuta amma nan ana gaya maka asalin abin da aka halicce su ne daga baya halittar su ta koma nau'i daban-daban wasu aljanun sun koma iska ce yadda kaga iska haka to haka aljanu wasu suke wasu aljanun sun koma karnuka ne wasu macizai ne wasu kunamu ne ina fatar an gane kamar yadda kai dan adamu da me aka halicci babanka kasa amma kuma yanzu kai dan adamu ba kasa aka diba aka kwaba aka yi ka ba manini ne daga kwankwasan mahaifinka ya gangare taho azzakari yanzu ya gangare shiga farji daga nan sai Allah ya sawwara ka sai ka zama mutum kaga ashe asalin halittar adamu da kasa ce amma sai halittar dan adamu ta koma da manini dan haka sai dan adam ya fito a tsoka da nama da kashi da bargo da fata mun fahimci wannan da kyau to abin tambaya yanzu dan Allah an aka dauki tubali hoje kasa aka kwada maka zaka ji zafi ko ba zaka ji ba zaka ji zafi yo amma ai ka ga da ita aka yi ka amma kuma gashi za ta yi maka rauni ko to haka shedan ma aljani ma an yi shi da wuta amma kuma da wutar za a azabtar da shi ina fatar an gane saboda Allah mai iya sawwara abin da ya so ne ta yadda ya so Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in ka gane wannan sai kuma tambaya ta gaba daga cikin ainihin wato tambayoyin da ke cewa shin yaya shakalin aljanu yake ma'ana kamar yadda na fara fadi wasu aljanu suna nan iska ne wannan ina so in gyara mana wani kuskure ne don kuskuren da mutane ke tunani duk inda aka ce aljani to iska ne kuskure ne wannan jama'a mu yanzu duk inda aka ce mutum nama ne da tsoka da bargo da kashi da fata da tafata da kumba da gashi waɗannan su ne suka hadu suka yi mutum ko to aljani ba haka bane wasu aljanin iska ne iska sak amma kuma aljani ne da ran shi wani aljanin tun farko da Allah ya yi shi miciji ne amma aljani ne idan baka sani ba daga ciki Allah ya saka ya zaman kauye kububuwa ba dabba bace kububuwa aljani ne nassun hadisi sahihi cikin musnadul imam ahmad da ainihin sunan abi dauda suka fadi kububuwa ai duk wanda ya zaman kauye ya san kububuwa tana tashi kuma kububuwa tana da wasu dabi'u na hankali sai ran da muka zo darussa akan rayuwar dabbobi zamu dan tabo rayuwar kububuwa tana daga cikin abubuwa masu ban mamaki. Ai akan ce in tai cizo takan koma ta labe, in ta ji an yi kuka to ta san ta kashe kenan, sai ta guda ce gaba. Idan ku ta ji shiru to ba a mutu ba kenan, ita sai ta kashe kanta. Wannan ke nuna maka tana da hankali kenan. To ina dabba yake da irin wannan? To kububuwa aljani ce, amma shi wannan nau'in aljanin haka Allah ya yi shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin shi yake, dan haka kububuwa idan ta kalli mutun suka hada idanuwa guda biyu, in ta so ta makantar da shi sai ta zuba mishi wata guba ta haka. Ba wai feso gubar zata ba, gubar tana bin iska ne ta tafi sai ta kashe idan shi. Yace in ta kalli mace mai ciki suka hada ido, in ta so ta kashe mata idan ta kashe, in kuma ta so sai ta zubar mata da cikin. Duk wannan yana nuna dabi'un kububuwa. Don Allah ga littafai biyu tafi ka je ka karanta. Hayatul Hayawan al-Kubra na al-Imam al-Damiri, wannan littafi mujalladi biyu ne. Da littafin Jahiz Kitabul Hayawan, wannan littafi mujalladi tara ne. Dabbobi ne, karatu akan dabbobi. Daga nan zaka san malamin musulunci ba su bacci ba. Jama'a mun gane? To kububuwa aljani ce, amma ita kun ga a yadda Allah ya yi ta. Daga ciki nau'in halittun aljanu akwai kunama. Wasu kunamun aljanu ne, ba wai duk inda kaga kunama ba. Ba duk inda kaga kunama ba. A'a, daga cikin aljanu akwai waɗanda a kunamu Allah ya yi su. Dan haka akwai kunamar da take da su daban. Tana yin cizo sai a kasa a tsare, ana neman duk inda take sai a neme ta a rafa. Ayla zana ta bace, dan dama aljani ce. Sune zaka zo ka ji Annabi yana cewa suna tashi suna ainihin sauka, wato suna rikida daga yadda suke din. A kunamar ko a macijin ko a kububuwar ko a karan, sai kuma ta iya rikida ta gudu ta zama wani abu, sai ta koma ta zan inda take. Duniyar aljanu da shedanu.